sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 10 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Kungiyar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta sanar jiya Juma'a cewa lugudan wuta daga makamai masu linzami ya lalata hanyoyin samar da wutar lantarki a Enhoda, wurin da ma'aikatan Ukraine ke ci gaba da aiki a tashar nukiliyar Zaporozhye da ke hannun Rasha. An riga an katsa hanyoyin samar da wutar lantarki a wurin da ke dauke da muhimman layukan kariya idan aka samu wani bala'i na nukiliya. Kuma harin da aka kai Enhoda ya haifar da rashin lantarki da zai kasance dawwammame a wurin. Hakan ya sa Ukraine ta ce mai yiwuwa ta rufe na'urar sarrafa makamashin ta ƙarshe da ke samar da wutar lantarki ga Zaporozhye game da na'urorin sanya makamashin nukiliyar tashar. Ma'aikatan da ke gudanar da tashar Zaporozhye ba su da ƙwarin gwiwa cewa za a iya dawo da wutar lantarki a wajen, kuma hakan ne yasa ta yi la'akarin rufe na'urar sarrafa makamashin nukiliyar ta ƙarshe, a cewar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya Rafael Grossi a cikin wata sanarwa. Sarkin Birtaniya Charles na uku ya jinjina marigayiya mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu, inda ya kira ta da masoyiyar uwa a lokacin jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Sarki Charles, wanda ke da shekaru 73 kuma shine sarki mafi tsufa da ya hauka ragan mulki, kuma ya ce zai yi aiki cikin aminci da girmamawa da kuma ƙauna kamar yadda mahaifiyarsa ta yi sama da shekaru 70 har zuwa rasuwar ta ranar Alhamis tana da shekaru 96. Wannan alƙawarin hidiman na tsawon rayuwa da na yi muku, na sabunta muku duka a yau, in ji Charles a ranar Juma'a a cikin jawabinsa ta talabijin daga fadar Buckingham zuwa ga ƙasar da ke cikin jimami. Ya ce mutuwar sarauniya Elizabeth ta kawo zafin rashin da ba za a iya kimantawa ba. Sabon sarkin ya ce zai yi koyi da mahaifiyarsa. An kashe fararen hula da dama a cikin wannan makon a wani gari da ke arewacin Mali da wasu mayakan da ke alaka da kungiyar IS suka kai wahari, kamar yadda wani zababben jami'in yankin kuma shugaban wata kungiya ya shaidawa kamfanin dillancin Faransa AFP a jiya Juma'a. Wannan dai shine karan farko da kungiyar ISIS ta kai wa garin Talataya mai tazarar kilomita 150 daga birnin Gao da irin wannan hari. A ranar Talata, mayakan ISIS sun gwabza karamin fada da abokan hamayyarsu, kungiyar da ke tallafawa Al-Qaeda GSIM da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai, ciki har da kungiyar Tuareg da ke mamaye da kungiyar fafutukar ceton Azawad MSA. Mutanen da ke sane da lamarin da suka faru suka shaida wa AFP. Mayakan ISGS waɗanda suka fito daga daji akan babura sun kwace garin a yammacin ranar Talata bayan shafa sama da sa'o'i 3 ana gwabzawa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito a farkon wannan makon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai goyon bayan shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin riƙau ya cika wani mai goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio da Silva wuka har lahira, kamar yadda hukumomi suka faɗa a ranar Juma'a. A wani sabon misali na tashin hankalin siyasa gabanin zaɓe mai zuwa. Rikicin ya faru ne a jihar Mato Grosso da ke tsakiyar ƙasar, bayan da aka harzuka a lokacin da ake takaddama kan goyon bayan 'yan takarar biyu, lokacin da Lula ke gaba da Bolsonaro a rumfunan zaben da ke cike da tsangwama. A cewar rahoton 'yan sanda kan lamarin Rafael Silva,
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu dora bisa hirar da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Ali Mustapha Sokoto ya yi da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Awal Zubairu Gambo. A yau babban hafsan zai dora ne bisa bayanin abin da ya sa ake samun satar mutane a ruwan Najeriya a baya.
Ai wannan zancen first of all masu satan mutane ko kuma farisi suna tar jirage, wasu sun koma wannan bangaren farisi ne saboda ya fi musu samun riba nan da nan, wato 'yan kasar mutanen mu na Niger Delta. Don ana zargin cewa duk wani farisi da ke faruwa a wannan yankin har zuwa Gulf of Guinea su ne yawanci suke jagorar wannan laifukan. To amma mun dakile su shine
so
babu ma kwata-kwata. Shine ai ita International Maritime Bureau ta cire kasar Najeriya ranar 3 ga watan March na wannan shekara daga cikin kasashen da farisi ta addabe su. Kuma so wannan babban to shi kuma wannan shi ma wani babban laifi ne na conspiracy. Kaga akwai 'yan siyasa, akwai bankuna, akwai 'yan security ma wanda suna ciki.
So ya ake abin sun saci man sun siya da
to in aka saci wannan man inda har an samu an sata an fita da shi, especially wanda ake dauka inda ake bututun mai wanda suke offshore, wato cikin teku kenan, yawanci ana fita da shi. Yawanci tashar su ta farko takan kasance wasu ana kai su ta Ghana, daga nan kuma sai a kai su can Europe, wato kasashen Turai kenan, da kuma Eastern Bloc, irin su Singapore, su China da sauransu.
Mai magana ayyukan da kuke na haɗin kai da social region da muke magana yanzu, wani abu da nake ji da yawa shi ne ana cewa yawan sojoji da na ƙasa da na ruwa da na sama sun yi wa ƙasar nan kaɗan. In an dubi yawan mutanen Najeriya wajen miliyan 200 da wani abu yanzu, yanzu kamar sojojin ruwan mu na Najeriya sun kai nawa ne duka da yawan su?
To wannan ba abu ne da zan iya fada a wannan interview din ba, amma lallai mun aka kwatanta da population mu na ƙasa, muna son ƙari.
Ƙari mutane. To akwai abin da ake domin a ƙara suna ɗaukar ƙarin sojojin ruwa a yanzu?
Muna yi.
Kuna ɗauka ko?
Gwamnati yau shekara 5 kenan ta ba da cewa kowane shekara kamar sojojin ruwa a dinga ɗaukan 3,000 a kowane shekara, kuma mun yi maintaining ɗin wannan recruitment da ake.
Mu koma yankin gaf-gaf gini ɗin da ake magana, an ji rauduna sojojin ruwan Najeriya suke taka kamar su ne ma shugaban gudanar da yakin da ake a wannan. Za ka man nan bayanin takaitacce na irin ayyukan da kuke a wurin da kuma waɗanne ƙasashe kuke aiki a wurin da su?
To muna taka rawar gani sosai a ɓangaren Gulf of Guinea ɗin. Ƙasashen da muke aiki da su kaga akwai Benin, akwai ita Equatorial Guinea, akwai ƙasar Ghana, akwai Principe São Tomé. Wanda ƙasa ne kuma?
Suni jami'ai
kuma ake su? Jarayi ba su da ruwa,
su
kayayyakin su ana ɗiban su ne ta Benin, importation ɗinsu, sannan kuma su ta yi da ta hanyar mota a kai musu kayayyakin su. To Najeriya ita ce ta fi girma ko kuma take da kayayyakin yaƙi da ya fi na kowace ƙasa a wannan bangaren. So shugabancin yaƙi da ta'addanci na ruwa ko kuma sace-sacen mutane ko kuma sace-sacen mai da sauransu duk wannan hidima tara ta ƙasar Najeriya. Ko wajen funding din ma da yake kudin da yake bukata saboda security din wannan Gulf area din Najeriya ce. To amma muna samun haɗin kai sosai da su. Kaga kamar rancen da muka yi na wannan heroic aidin din, ai da jirgin ya tsere ya tafi Joint Development Zone na tsakaninmu da Principe Isatomi da Equatorial Guinea. Sai muka buga waya muka gaya wa akwai ofis din da wani naval officer ne namu Riyad Mai Albara shi ke shugabancin nan. Kuma ko fundin din wannan mahaɗar haɗin kan ma Najeriya ce ta fi ba da gudunmuwa a kai. So saboda haka akwai wani abin da ake kira right of hot pursuit, wato izinin in kama a ce jirgi ya yi laifi a nan ya tsere wata ƙasa ta makwabtarmu, muna da izinin mu bi shi mu kama shi. Ko kuma in ba mu bi shi mun iya kama shi ba sai mu musu waya yawa ta kafofin wanzar da bayani kan cewar su taimake mu su kama shi. To a dalilin hakan ne Equatorial Guinea ta kama mana wannan jirgin. Maganan da muke yanzu ana nan ana binciken jirgin saboda su ma wannan jirgin ya keta ƙa'idodin ƙasarsu kafin kuma a mana handin over mu ci gaba da binciken su.
Nan ta ce Najeriya ta fara kera jiragen ruwa na kantin yaƙi?
Sosai ne? An fara kerawa shekara ta 2007 shi ne wanda aka fara kera NNS Andoni. NNS Andoni kuma wallahi tana nan tana da alfahari.
Kuma suna da kyau kamar na Turai da
sosai sosai ko kuma kulliyomin ana
yanzu mun kera kuma jirgi nawa a Najeriya?
Yanzu mun kera guda uku.
Guda uku komai ne jirage ne sosai na yaƙi.
Sosai ma
kuma tsayin su
zai kai ya kai mita 43 ya kai mita 43 kuma muna iya kera yanzu muna tattallar cewa ƙasashenmu ne barin ina su Kamaru su waye diddai ga sanar su zo. Kamaru ka ga ta rubuta mana DRC
Congo.
In fact just wannan satin da ya wuce kan haɗin kai na gina jirage a Benin Republic ta roƙe mu mu je mu gyara musu jirage. Just kwana biyu da suka wuce ranar Laraba suka gama musu sabisin jiragen su wanda sun fi shekara biyar a zaune.
Mun yi magana alaƙar kuna America, na san kuna aiki da America, wani irin taimako take baya mu a Najeriya bayarwa wajen gudunar sojojin ruwa?
Muna da haɗin kai sosai da America, su ma suna ba mu gudunmuwar ɓangaren training, horarwa da kuma jirage, kuma suna zuwa sentry da mu. Kamar exercise da ake
nawa
atisai kamar akwai Obangame Express kowane shekara ake
yawa na jirgin wannan an ce wajen kasashe 31 suka shirya wannan ko
yawa shi wannan an yi shi watan Mayu ne na wannan shekara aka yi amma an yi flag up din wannan exercise din a Sierra Leone ne sannan kuma mun yi flagging up anan.
To a ƙarshe kuna aiki da fararen hula na Najeriya wajen gudanar da ayyukansu?
Kana nufin kamar?
Kamar suna taimaka kuna aiki kuna neman taimako mutane. Me kuke so mutane da ba sojoji fararen hula mutanen ƙasa su yi su taimaka ma rundunar sojojin ruwa domin a ci nasarar yaƙi da rashin tsaro da ake a ƙasa?
Bayanai. In sun ji abubuwan da suka keta dokokin ƙasa su gaya mana especially a ɓangaren Niger Delta ɗinnan kuma duk da yanda ya kasance akwai ruwa in suka gama aka yanzu ta ji na ce maka akwai zancen shagunu inda za mu buɗe base a ƙasar Niger. Saboda nan ana shigo da ƙananan makamai da kuma ƙwayoyi ta Benin Republic da sauransu. To nan ma za mu kafa base. Shugaban ƙasa ya ba mu approval mu kafa base.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya jagoranci wannan tattaunawa. Sai kuma ni Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron Radio Muryar Amurka, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin da ɗan gari. Shirin da ke zagayawa domin lalabo garuruwa masu tarihi da kuma jin su waye suka kafa wannan gari. Menene sunan garin da me ya shahara da shi? Sunana Mansur Sani ke ɗauke da shirin. Yau a cikin shirin namu muna garin Takalmawa da ke cikin garin Maraɗi Jamhuriyar Nijar. Domin jin taƙaitaccen tarihi da sauran abubuwa da suka shafi wannan gari ga Alhaji Ali da ke matsayin mai garin garin na Takalmawa ɗauke da ƙarin bayani.
Tarihin garin Takalmawa da kowa ya ji dai ana haɗin Takalmawa. Takalma ne ake sa idan nan.
Kafin nan
farko sahin da ake yi wanda aka zo da shi na mu. Wanda ya zo nan wurin Yarima ake ce mashi da ɗan shi ana ce mai mai gari amma sani sunan shi yake na zani. To mu da wayanmu da ya rasu kakanmu ne yana da wajen shekara wajen 110 ne Nainu ya rasu shi Yarima ba mu tarda ya ba amma shi Alhaji Nainu abinda baban shi yayi Takalma zanki na kirki lokacin saraki awan nan dan kulodu da ɗan tawa da saraki ne na Maraɗi ba su da wurin yini nan sai wajen sarki sai wajen Yarima. Shi Yarima makiyayi ne kuma ɗan kasuwa ne amma duk wanda ya hau sarauta lokacin nan nan Maraɗi nan ne masabkin shi ya hau dawakin shi ya zo nan a Tarbai a yi mai karama in malice ya zai komawa ya koma. To tun lokacin dai ɗan kulodu ya rasu sai aka bar shi Alhaji mai gari wanda ake ce ma Sani ɗan Yarima shi wannan mun tarda Takalma sosai yana bugawa yana yi irin yadda ya kamata ana duk wanda ka sani na ga yanzu ya yi bugun wannan Takalma.
Wani irin Takalma?
Takalma na kirgi a wannan suka dubu kirgi sa'idan ba ka tarda sa'idan da yana Takalma wannan gaurin ba ka tarda mutane kwanci ka kama wannan aiki ka yi ta yi dai ka gaji ga wanda da ya zo kama ya za a yi.
Yau mai gari kuna bayani
su wannan tarihi na Takalma lokacin da shi Alhaji Nainu na wannan Takalma ya kai su Maraɗi dama da zai kaiwa akwai masu sari su kuma wannan lokacin duk sarkin da ka sani sai ya yi mai wannan Takalma na ya daban ya baya su ya sanya don tsananin son su kai mu kamar da wayanmu nan akwai ma'aikata awan da suna zuwa da mota nan sai ka zo ka sai taki bi taki uku ka tai da su.
Me amfanin su waɗannan Takalma?
Amfanin wannan Takalma su abin da ke gari su
wasu suke ka kukatan su yanda mai sauraro zai
kwaɗi ke gari su kuma ana masa wasu adandani a sa masa garura kala-kala a masa baza kowane ne kai ko ga yanzu wannan Takalma aka buga su kowane ne kai dai kana jin daɗi ma'aikaci ne kai mai jin daɗi ne kai ka sa Takalma ka ga su maka ko me kuma sa'idan nan duk amare da za a yi mai jin kanta sai an zo an sai mata ta sanya su. Mata daban-daban nasu mata kala nasu daban su ko maza ana masa iri-iri in ka zo ka aje akwai awan da ka san naka za ka ɗauka saboda Allah ya masa fasa'a sosai yadda ya kamata in ka zo ka aje sun su kai guda goma kowa akwai kalan nashi ka ji yadda tarihin Takalma yake ka ji asalinta
saboda wannan takalmin ne yasa aka samu
saboda wannan aka sanya ma Takalmawa saboda Takalman shine aka sa ma garin Takalmawa.
To yaya matsayin garin yake a hukumanci mai unguwa ne gare ku ko mai gari ko kuma sarki?
Shi ko da ya zo ya zanna na wurin sarki wancan ɗan kulodu ko da ya zo na ya ba amina shi ne ya baya mai gari. Mai gari ne kuma duk sarkin da ka sani maradi sa'idin nan su wannan dan tawa na masakin sa ne wurin shi. Mai arziki ne yadda ya kamata makiyayi ne kuma dan kasuwa ne. Eh duk wani ga kuma duka da jikokin shi da ɗayan shi almajarai ne. Tunda lokacin da duk ka sani na wurin in ka zo aka ce ma dai takalmawa ko wane ne kai. Duk inda ka taya kai ƙasar gaggan yanzu ka ce takalma ta gabacin maradi an san garin almajarai ne. Sa'idin nan ba mu da wani komi nan banda karatun nan ba abin da ake inda muna ta faɗi ku dawo ku yi noma in kuma kaka ta ku koma ga karatu.
To ina matsayin karatun boko ana yin shi a yanzu?
To yanzu a wanda lokacin da ya zo zamani aka zo aka aza kuma boko. Ana ga ɗan ja da ba na ja da ba yanzu kuma da gane kuma unhwaninta yanzu ita kuma ga ta nan yanzu ta hayaka.
Kuna da ƴan boko wanda suka leƙa wasu garuruwa
yanzu? Muna da ƴan boko da awanda sun samu sun ta yi wurin soji. Wasu suna wata ma'aikata wasu kuma suna nan sun zama musawar likita kuma suna nan suna kwankwar sai AG ma da aka ga tana ba da wahala kuma Allah ya taimake mu muka samu masu taimakawa mai taimakawa ya zo ya sai hili ya taimaka ma karkara mai taimaka ma gwamnati suna nan yanzu kaga kenan ana jin dadin
ina a maganar abubuwan noma da kiwo.
To noma da kiwo ka san yanzu noma yanzu na zamani ne. Da sa'idin nan yanzu giro ko da ya yi sami-sami ka noma ya sai ka ci abinka. Yanzu kawai ya zama zamani ne sai da kayan zamani. In baka sanya ba ka haƙi wahala ce kawai za ka yi. Kana ya kata ka noma eka biyu eka uku. Mutum ya noma eka guda shi kawai na
ɓangaren kiwo.
Ɓangaren kiwo ita dukiya ita ma yanzu ta zama yadda ka san kawai mutum haka take. In baka da abin bata ma kar ka sai. In kana son kana da abin bata to baka talauci. Sai ka sai da ka iba ka sau mata abinci kai ma ka ibi wani abu kuma tana nan tana ci.
Abin da ya shahi kayayyakin mura rayuwa wani likita wata meri da wasu abubuwa duka kuna da su da wata ruwa da wuta duka akwai wanda za a cewa gari ya kai gari.
To lalle gari yanzu mu yanzu alhamdulillah akwai wata
lantarki
muna da kuma famfo akwai shato. Wanda ga ruwa nan a wanda wajen ruwa ba wani abin gan komi muna da in an dauke wuta akwai injin wanda za a tadawa a ba gari ruwa. Muna da likita wajen likita bangaren su wani bi maganin yana shi na wajen maganin ake dan samun ɗan wahala. Saboda in lokaci ya yi na malatin nan to duk abin da gwamnati za ta kawo bai wadata. Kan zo kai ma mutum 100 aiki ba a samu mai wacce 20 wanda za a biya. Kaga maganin karewa ke kuma ba a samu abu. To nan ne abin yake zama kaimaya. Sai dai gwamnati ta diba ta san abin da za ta yi.
Me kalubalen garin abubuwan da yake fuskanta ko wurin zama ko wasu ramu ko wasu abubuwa dai haka.
Wanda garin mu ke bukata matsala abin da yake fuskanta a ce gwamnati ta zo ta kewaya ta ga inda duk ruwan nan ke bi a ce an gyara mu shi an yi hanya an mu kwalbati yadda ruwan za a ta haya su saboda ruwa kwance cikin gari kazama ta ci. Amma ka gyara mu ga ruwan mu inda za su gangarawa su tai tunda muna da ramu kusan ai hanya mai kyau akwai inda za su zuba kawai shikenan
mu gudanar ruwa din
ba mu da ko guda ruwan da yanzu da kaga da sun dai tan suka gangara suna nan kwance cikin gari suna kwance ga gona kai. Amma ka gyara akwai inda za su gangarawa su tai suka yawa nan akwai inda suke gangarawa su tai to da sun rage kuma suna nan sun tsaya sai dai yau da gobe kawai in sun kashi shine muke fatan Allah ya taimake mu gwamnati ta zo ta diba ta ga da abin yake ta haya kuma ta zo ta ce ta gyara mu to koma ƙara jan daki.
Da menene garin yayi suna abinda muke ƙara
ta kalma ne yayi suna garin nan ta kalma na kirgi a wannan suka dubu ake ce masa. Yanzu haka cikin jikokin shi akwai awan da ke buga
anan cikin garin
anan garin akwai wanda ke bugawa amma yanzu sun bar bugawa sai dai kamar jikoki ana kaifa na ƙauye suke bugawa yanzu amma ga yanzu dai nan ba mai bugawa amma wasu annan jikokin su kamar wanda aka auri mata ga garin ƙauye to suna can suna bugawa saboda wannan kasuwa dai tana birge su.
Menene kirarin wannan gari naku?
Kirari farko lokacin da ana hidima ta kaɗe-kaɗe da nan ɗan garin mai ya tafi wurin hidima wacan wadda ake kaji makaɗa a wannan ‘yan ƙila sun sauya kiti ana takalmawa ga garkahuri bismillah ga garkahuri za ka ji suna ne. to duk wanda ke cikin gidaje da sun ji an kaɗa basu malla gagar kaji sai a sa mutanen takalmawa ne kaji yadda ake can wannan farko lokacin da ana hidima.
To me kiran ku ko saƙonku ga matasan gari da mutanen garinku?
To saƙo ga matasa na garinmu, mu abinda muke koyau ko gobe muna fatan dai kowa ya tashi tsaye ya nemi na kanshi ya dwage in wani jahilci gare ya ta jahilci kuma ya dwage ga noma in ya iya kasuwa ya yi kasuwa ba kai ya zanna ba a ɗauka a bashi. Abinda muke fata kenan ga mutanen matasa na garin, kowa kakka ya kwance a baka a ce a'a kai ko barin wane ne a'a baya ba laifi bace inda za ka samu alheri ka samu yadda dai za kai ka roha makanka asiri yahi kakka ya kwance a ce ma kullun a baka. Sa'idan da uwayenmu da kakanninmu ba kai kwance da rana nan a ganka kwashi ka yi yaya ka yi kwanci ko da an ga ka yanzu a bige ka da ici ai ma galgajiya yanzu a bige ka a ce rago ne kai ko gona yanzu an ce ma gona ka ta yi gona aka ga ka daɗe sai an koro ka ina nan sa'idan nan yanzu na wurin namunan sa'idan an can kakanni namu ba ka zuwa da ka yi kwance garare.
To madalla a nan shirin zai dasa aya a madadin Alhaji Ali da ke matsayin mai garin takalmawa. Mansur Sani ne ke muku fatan alkhairi daga Radio Muryar Amurka.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.